Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM, sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voehouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 12 ga watan Agusta na shekarar 2022, zamu waiwaye ne da shirin da muka kawo muku na tarihin wata anguwa a kanan Dabo.
Haka yake Zara, masu saurare muna tafi da karin bayani.
A cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tarihi daga jihar Kano.
Sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
To masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihi musamman bangaren sarauta kuma marubuci, kana tsohon babban daraktan cibiyar bincike da adana muhimman bayanai dake gidan gwamnatin jihar Kano, inda zai bamu tarihin anguwar Tudun Wuzurci dake jihar Kano a Najeriya.
Malam Ibrahim Ado Kurawa, a ci gaba da tattaunawar mu game da tarihin unguwannin Kano. Yau ga mu tattauna ne akan unguwar Tudun Wuzurci. Menene tushen wannan unguwa ta Tudun Wuzurci a Kano?
To alhamdulillah, kamar yanda muka faɗa a wancan program da muka yi, cewa unguwannin nan dai suna da alaka da wasu shugabanni ko wasu masu sarauta da suke a cikin su, yawancin unguwannin ko sana'a. To kaga ita unguwar Tudun Wuzurci tana da alaka da waziri, saboda gidan waziri a nan yake. Kuma kamar yadda muka samu labari a tarihin Kano, babu sarautar waziri a daban, sai dai sarautar waziri bi ma'ana. Wato abinda nake nufi, idan aka ce mutum wazirin wane ne, ya fi kusanci da wannan ɗan. Saboda haka lokacin sarkin Kano Sulaimanu, babban wazirin sa ɗan uwansa Sani, wanda daga baya ya zama Galadima, saboda haka da aka zo ana bada labarin domin wuzura'ihi, sai aka ce minhum Sani. Daga cikin kuma masu yi masa hidima sai aka faɗi wasu. To kaga anan waziri da ma'ana kenan. To amma da aka zo lokacin sarkin Kano Dabo, shi kaga ya kawo sarautu an bi bada sunaye. Amma duk da haka, wanda ya fi kusanci da mutum ana ce masa ai wazirin sa ne. So kamar shi a sarkin Kano Shehu Usman, babban dan Dabo, wanda shi ya gaje shi babban wazirin sa Abdullahi, kuma shine Galadima. To shi kuma Abdullahi maje karofi da ya zama sarki, babban wazirin sa yana sarki shine wani dan sa tafi da Muhammadu. To sai ake cewa wazirin sarki. To amma wanda shi kuma Bello, wanda ya gaji a sarkin Kano Abdullahi maje karofi, babban wazirin sa na Gatim ne, amma sarautar sarkin fada na Gatim. To gidan wazir da yake a nan Tudun Wuzurci, a sarkin Kano Alu da ya zama sarki, akwai wansa wanda shi babba ne, kuma ya ga ba sarautar da zai mar, sai ya ce bari ya masa waziri. Kaga akwai waziri a Sokoto, saboda haka sai ya naɗa shi wazirin Kano Ahmadu mai shahada. To shi a nan gidansa yake, kuma da 'ya'yansa da jikokinsa suna da yawa a wannan unguwar. Daga cikin irin jikokinsa akwai marigayi Alhaji Mauda Tabako, in kana jin labarin sa wanda yayi commissioner lokacin Sani Bello kuma ajin sa da su mursala a Barewa yazo kuma ya nemi takarar gwamna a gashin jam'iyyar MPN to shi a cikin wazirci yake da jikan waziri Ahmadu ne to suna da yawa a wannan unguwa amma da gidan waziri shine babba
so kenan gidan waziri shine tushen unguwa ko kuma unguwa tana nan amma asalinta ko kuma an canza mata suna ne ta zama cikin wazirci misali sanadiyar ko albarkacin gidan wazirin Kano
albarkacin gidan waziri ai ka san kamar yadda muka faɗa unguwanni a da ba sunaye ne da su irin yanda muke faɗa ba yanzu daga baya aka yi lokacin sarrafin Alhaji Abdullahi Bayero ko cango aka yi mata mingo aka fito da wannan tsari to saboda haka kuma a wannan lokaci da za a yi wanda ya fi kowa a unguwar idan hakimi ne to sai a samu ta sunan wannan hakimin saboda yawancin unguwannin nan kamar yadda muka faɗa a galadanci kaga gidan galadima ne shine babba saboda za ka ce galadanci in ka zo ciranci gidan ciroma ne su manyan sarautu ne to saboda haka wannan ma saboda gidan wazirin kuma idan ka duba yanayin unguwar tana kamar kan tudu sauran wuraren sun yi ƙasa da hanyar ruwa ma dai da sauransu kuma idan ka taho tun daga inda suka samu iyaka da irin su ciranci din da su biyu suna jin da kosa gagi ne ai za ka ga ita ta fukta ya yi sama saboda daga kan wannan titin na wanda ya tafi galadanci wanda an sama sunan Isa waziri da yake dai sunan titin har yanzu bai bi shi ba za ka ga cewa amma ina jin daga baya sun mai da shi waziri gida da street to za ka ga cewa ta dan yi sama kuma daga nan gidan waziri kai ta tubowa da gidan su Habibi mai pharmacy limamin kofar kudu da in ka yi haka ka taho har ka zo wannan masallacin akwai wani masallaci na inda aka yi majalisa majalisar lokacin rimi
majalisar dokoki
ta jiha to yanzu nan majalisa ita ta koma Hasiya Bayero pediatric hospital kaga dittijin wazirci ne ka taho har municipal
sakatariyar
birni da kewaye ita ma dittijin wazirci ce can tana da iyaka da su gwangwazo da sagagi duk suna da iyaka da ita tudun wazirci amma dai waziri shine asali bayan waziri Ahmadu an zo an yi waziri Muhammadu wanda sanyin Kano a wasu ne ya naɗa shi amma bai daɗe yana sarautar nan ba saboda rashin biyayya aka cire shi waziri Abdullahi dan tafi da Muhammadu ne babban dan Abdullahi maje karofi saboda haka babban jika ne babansa wansu sarkin Kano Abbas din ne da su sarkin Kano Alu da sarkin Kano Shehu saboda haka sarkin Kano Abbas sai ya dauke shi ya masa waziri
to ma ita baya ga idan na fahimta kamar yadda ka ce sunan tudun wuzurci ya samo tushe ne ko kuma yana da alaka ne da wato kasancewar gidan wazirin Kano a wannan yanki da haka za a iya cewa ita ma wato tana da nasaba da sha'anin sarauta ko sha'anin sarauta ya sa ta yi fice ko sunanta yana ta'allaka da su sha'anin sarauta baya ga sarautar nan menene kuma za a ce ya keɓanta ko wani abu da mutanen tudun wuzurci suka yi fice da shi
eh to ai kaga yanzu ba mun faɗa ba cewa saboda sarauta suke yi ai sarauta kuma ta ja baya duk sun yi karatun boko sun shiga aikin gwamnati ga secretariat din ma a wurin secretariat din municipal headquarter municipal a nan take duk wasu abubuwan da suka shafi mulki a wannan unguwa suke wanda daga gidan sarki kaga
ina nufin tun a wancan lokaci kenan ai yanzu muna maganar tudun wuzurci ne misali a jiya
to ai wancan lokaci kamar yadda muka faɗa a baya duk wani gida da ka sani a Kano kafin nasara ya zo mutane suna sana'a kuma sana'ar wannan hayi na masu sarauta yawanci abinda ya shafi ɗinki ne da saƙa da sauransu
makotansu ma kuma watakila na kayan sarauta
yawwa makotansu kuma suna yin akwai makera a nan kusa da su yawwa to kaga ai amma dai sana'ar wannan mutane shi ne irin wannan ficen da suka yi magana ce ta sarauta kuma bayan sarauta sun zo sun yi karatun boko sun shiga abubuwa sun zama manya. Tunda misali waziri Abubakar dan waziri Kano Gidado ai su ne farkon yan boko a arewa. Ina jin shi barewa number 4 ne ma ko 5
ni dalibi
na biyar yi a barewa da shi da su hudu ne daga Kano. Ina jin da shi da Ahmad Matidan wazir Abubakar ana ce masa dan waziri Bello dan Barwa madakin Kano Bello kenan. Sani dan Ciro Manyola sarkin Shani Sani kenan. Sannan ina jin akwai wani dan sarkin Kademi. So duk kaga ƴaƴan sarauta ne su suka fara zuwa kwalejin Barewa. Kuma wazir Abubakar da ya zo shi ne ya fara zama headmaster na Kano Middle School 1927 bayan ya fito daga can Barewa College.
1927.
Yes. So shi ne headmaster na farko. Kuma yana yin wannan aikin headmaster har lokacin da babansa ya rasu sai aka yi masa sarautar Dokaji. So shi ma ƴaƴansa ai ji sun yi karatun boko manya-manyan ƴan boko ne. Akwai ɗansa Ibrahim Yaya da ya yi permanent secretary lokacin mulkin soja ya zauna a cabinet office. To kaga duk wannan da akwai su dewa da suka yi karatun boko a wannan unguwa.
A lokacin da muka yi akan galadanci ka ce baya ga shi kansa karatun boko ɗin da suka yi shuhura. Yanayin wannan karatun na siyasa wani da a baya karatun arabiya suke da suka zo suka rikide suka yi na boko ɗaya suka hada da na arabiya ɗin sai ya zama cewa an samu alƙalai da ma'aikatan kotu da yawa da sauransu a ɓangaren mutanen da suka yi fito a galadanci. Yaya tudun wuzurci ba?
Eh, to tudun wuzurci ai kaga bata kai galadanci girma ba. Kuma tudun wuzurci su ma dai kamar yadda galadanci gidan Malam Zubairu ya shahara a harkar ilimi su kuma nan gidan waziri Gidado ne. Shi kuma waziri Gidado ai in dai ba sarki ba ne kai a wannan lokacin da ya zamani ya fi kowa tunda ya haɗa biyu. Kaga shi ya yi alƙali kuma ya zo ya waziri sannan malami ne. Bayan da za a ce kana alƙali ba malami ba ne. Kuma a cikin ƴaƴansa an samu babban malami wazirin Kano Shehu. Kowa ya shaide shi da tawadi'u da abin nan gudun duniya kamar yadda aka gani kuma da ilimi saboda ya karantar da mutane fiqhu da lugha da sarf lokacin da yana nan. Saboda haka malami ne sosai. To shi kuma wazir Abubakar wansa kaga yadda ya shahara a harkar su ne manyan ɗan bokon arewa. Sannan kuma wanda ya zo ya yi suna shi ma duk an san shi a garin nan Malam Isa Waziri. Shi ma ɗan waziri Gidado ne kuma shi ma ya yi wazirin. So kaga gidansu gidan ilimi ne na addini kuma sarautar waziri har izuwa yau shi ma wazirin yana da karatunsa daidai gwargwado. Tunda har yanzu shi yake karanta a shifa da ake yi da azumi. Kuma ka san inda mutum ba shi da ilimi sai mutum ne mai ilimi ne zai iya karanta. Yawwa sai mutum ne mai ilimi zai iya karantar da ashfa.
Na'am.
To saboda kafin waziri Shehu ya zo ai lokacin waziri Abubakar Malam Dan Amu ne yake karantar da ita. Amma waziri Shehu da ya zo ya ci gaba da yi Malam Isa ma da yayi shi ma yayi shi ma kuma yanzu wannan shi yake yin ashfar. To saboda haka kaga su gidan ilimi ne kuma sun yi riko da wannan har izuwa yau.
dai ana tarne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ka ci gaba tattaunawar.
Waɗannan sana'o'i da malam ya magana cewa a dacen unguwannin Kano ba ka rasa gidajen da za daga wannan sana'a zuwa wannan sana'a da sauransu. Wai yanzu suna tasiri ko misali muka dauki maganar cikin wuzurci din.
To ai kai ma America ba da ita ce sa duniya ta canjawa da su da turan Ingila. A yanzu duk wannan sana'o'in ba a yansu. Abinda Bature yake ce musu craft. Yanzu babu mutane sun daina saboda ba ciniki riunan da muke sa duk a textile ake yansu. Kuma kamar yanda muka faɗa tun farko, ai textile din nan ma saboda wannan asalin na tarihi na Kano. A Kano aka fara yin textile a Najeriya. Ita ce waccan ta gwammata da Kano Citizens Company suka yi. Saboda haka ai zamani ya canja. Yanzu mutane irin wannan sana'o'in da suke a gida sai dai dan abin da ba a rasa ba ko waina ko kosai ko koko da sauransu. Irin dai na abinci da mutane za su siya a unguwa shi ma kullun rabuwa yake. Saboda an je an yi karatun boko an yi abubuwa na zamani mutane duk sun bar wannan. Sai dai kawai abu da yake na tarihi kuma da zamantakewa a unguwa da sauransu kaga za a iya cewa watakila wasu suna yi amma dai ba a shahara da wannan sana'o'i ba.
Galibi development shi gaba idan ya zo na gari zaka ga ana gusar da musamman ta fuskar gine-gine zaka ga ana rushewa can a tada can da sauransu. Irin sauye-sauyen da ake samu na zamani wanda ya zo birnin Kano ma ya shiga cikin cidin wuzurci ma'ana ya canza fasalinta na yadda kasanta a shekarun baya aru-aru yanzu ba za ka ce ita ce ba misali.
Kwarai da gaske ya canja ko mu da muke da karancin shekaru ba masu yawa ba dai lokacin da muka taso ai duk yawancin gidaje a cikin birnin Kano ginin ƙasa ne amma yanzu yawancin gidaje ginin siminti ne. Saboda haka duk wannan tsarin yanzu ya canja. Ko yanzu in ka ce gidan waziri duk ya canja. Sai dai kawai abin da aka yi kawatarwa da shi yanzu irin wannan zanen na gidan sarauta za ka gan shi a nan a gidan waziri za ka gani. Wasu gidajen kuma an yi irin wannan rawanin ko zankwaye ake ce masa ne shi ma dai wanda zai nuna maka cewa nan gidan sarauta ne za ka ga irin su da yawa a cikin unguwa haka daidai. Amma duk yanayin tsarin gini da abin da ake gini da shi yanzu ya canja. Sai dai har yanzu a cikin birni za ka samu gidaje da soraye ka san in ka tafi irin unguwanninku za ka ga ba soro sai dai kawai
kashi na unguwannin
inda kake za ka samu soro ne amma yanzu ka ce cikin gari har yanzu ka je gidan waziri za ka shiga wannan soron ka shige wancan ka shige haka ana samun gidaje da soraye soron kofar gida ne biyu soro biyu uku hudu biyar kafin cikin gida sannan ka samu shamaki da sauransu akwai gidajen da suke da wannan amma ana canjawa shi kansa tsarin yanayin gidan Bahaushe yanzu ya fara canjawa. Idan ka samu Professor Abdulrazak wanda yake da a nan jami'ar Bayero bangaren architecture akan wannan ya karatunsa a University of London zai gaya maka canje-canjen yanda gidan Bahaushe ya canja a wannan shekaru. Saboda haka in ka ce duk unguwanninmu na cikin gari irin abubuwan da za ka dinga ganin kenan ba za ka ga wannan abun na da ba.
Ya batun layuka misali tunda da tsukakkun layuka ne wannan da jakuna ne ko dawaki ake amfani da su a yi shige da fice.
Har yanzu haka ne ko a cikin wuzurcin gari in ka dauko dai wannan titin da ya taho tun daga Bitinariya ya zo Isa ya tafi har gidan wazirin har ya kai can kusa da Hasiya Bayero ya dire da wannan titin ai shine babban titi na ciki. Sauran kuma wasu wuraren zaka samu mota za ta shiga amma yawanci din lunguna ne. Irin yadda suke a da cewa dan hanyoyi ne ba a canja ba
duk da an yi gini da blan siminti
kwarai da gaske kwarai to ai yanayin gidajen in ba cewa akai mutanen a tashi mutane ba a yi rushe a sake ai kaga zai wuya. To amma yanda aka dauko titin wannan titin tudun wuzurcin da ya tafi har Gwale ai ba za ka duk sauran za ka ga kawai na kusa da gidan waziri ne mota za ta shiga nan ita kuma akwai karshen ta kafin ka karasa gaba.
To malam da muka tattauna akan galadanci baya ga sha'anin karatu nan da sauransu da manyan wato 'yan takarda ko 'yan boko da ita galadanci ta haifar har ma mun yi magana watakila ya akan masu attajirai misali. Akwai wasu attajirai ne da za a iya cewa sun yi shura a da ko a yanzu a tudun zuci.
To ni dai kamar yadda na gaya maka na san su wannan gidajen masu sarauta, gidan wazira Ahmadu irin su Maulid Tabako da dan uwansa wakilin daji da sauransu, za a iya samun wasu daga cikin wannan gidajen su zama manyan 'yan kasuwa, amma ban sani ba. In ka zo gidan shi waziri gida ɗin ga yawancin 'ya'yansa malamai ne, wasu sun yi alƙalai, wasu sun yi ambasada ma ambasada Rufa'i da sauransu, to za ka sassame su da yawa. Da akwai ambasada Mahmudu Waziri ma, Mahmudu Abubakar wanda ya sakataren MPN wannan PDP a nan Kano kafin ya rasu. To akwai su duk wannan tana iyewa kuma a samu 'yan kasuwa. Amma dai wanda suka fice akwai gidan na jin gidan Alhaji Dangogo ma, Alhaji Dangogo Ibrahim shi ma yayi shura wurin yayi mai arziki ne. Idan ka dan matsa gaba ina jin gidan Alhaji Jalal shi ma watakila ina jin tudun wuzurci ne. To nan ma kaga shi ma Alhaji Jalal ayya Allah ya masa arziki. Amma dai wa'annan su ne suka fufuce su masu sarautar nan, su suka fufuce a unguwar.
To su masu sarautar nan tunda ita kanta sarauta ta samu kanta a yanayi na sauye-sauye, in ka ɗauka tun daga misali lokacin da Turawa suka zo an canza fasalin yadda sarautun suke, sannan su kansu masu gudanar da sarautun an yi ara'aran wato title mukamai na sarauta din. Misali za ka ji sarauta wacce ta zazzauce an are ta a Kano ko ta Kano ce an are ta a Borno da sauransu. Sannan muka zo ƙasa-ƙasa yanzu ana ta yanke-yanke da ƙare-ƙare. Misali an samu ƙarin watakila in ka ɗauke magana wuzuci na san ba za a rasa mai unguwa ba da sauransu. An samu misali ƙarin masu unguwanni a tudun wuzuci?
A mai unguwa dai ina jin unguwa ɗaya ce har yanzu a tudun wuzuci, ba a samu ƙari ba. Sai dai ka ce ko wasu masu sarautar banda waziri. To ai ka ga na gaya maka shi dokaji ya taɓa yin sarautar dokaji ko kuma tana iya yiwuwa a samu wani hakimin a nan. Amma dai bana jin a gidan waziri akwai wani wanda ya sarauta wata sarauta ba ta waziri ba, sai dai limanci. Kaga kamar shi waziri Shehu ya yi liman a waje, ya yi na'ibi a nan Kano kafin ya zama waziri, ina jin yana limamin waje aka yi masa waziri. Malam Isa ya yi limanci masallacin Murtala sannan ya zama limamin Kano. Ko akwai dan uwansa alƙali Ali, ina jin akwai alƙali Badahima, duk sun yi irin wannan. Shi ma kuma kansa waziri gida ɗan ya yi babban alkali na Kano. To saboda haka sai dai irin wannan sarautun da suka shafi ilimi ba daga gidansu.
Da aka ba iya cewa har yanzu tudun wuzurci na tasiri a sha'anin sarauta da fannin watakila malinta musamman ɓangaren limanci.
Kwarai har yanzu tudun wazirin Kano shi wannan Malam Sa'adu ɗan waziri Shehu ne. Shi ne jika na farko na wazirin Kano gida da ya zama waziri, kuma har yanzu yana wazirin lokacin Sarki Kano Muhammadu Sunusi na biyu aka naɗa shi da aka zo bayan kasan an naɗa wani limamin waje Malam Nasiru, ina jin kwana uku ya yi ko hudu aka cire shi. Gwamnati ta ce ba ta yarda da shi ba lokacin gwamna Rabi Musa Kwankwaso lokacin Sarki Kano Alhaji Ado Bayero. To saboda haka shi bai daɗe ba, amma dai na ji an ce ya shiga gidan, sai dai wata ilimin kwana ba tunda an naɗa shi ko ranar Juma'a ne kafin sati ya zagayo. Monday ina jin gwamnati ta ce dole a cire shi har sarki musulmi ya zo ya turo a yi magana da waye ne da sauransu. Kuma Allah dai ya yi ikonsa bai daɗe ba ma a cikin wannan satin. Allah ya washe Sarki Kano Alhaji Ado Bayero rasuwa. So kaga shi ne dai kawai ya zo ya dan shiga ya dan leka, ba ma wai ya zama wazirin ba sosai.
yanzu kuma ga wakiliyarmu daga Damagaram Tamar Abari da bakwar da ta gayyato a filin kwalamarmu.
Wayo Allah duwo duwo
Assalamu alaikum murya Amerika. Sunana Salamatu. Amma an sanni da suna Salinu Sunan daga restaurant Sunan. Yau zamu gabatar muku kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma. Mai gida in ya ci galgaji ya hallo a komo wurin cinta. Zamu yi biskit da harko ka samu fulawarka kilo 1. Ka samu kankonka guda 5, ka samu madara kar.
Kwata
kenan. Kwata na madara. Sai ka samu sukari shi ma kwata dan kai yayi zaki. Duniya ba lahiya bake da kwai. Sai ka sami baking powder. Wannan akwai na sashe da ake saida.
Yan
leda. Kenan guda 2 zaka sa a kilo. Sai ka samu sukari mai kamshin wannan.
Sikirbane
shi sai ka sa duka leda guda tunda kwara 10 ne a ciki. Sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa. Wana a cikin damun za a sa. To zamu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka damu madarai ka daidaita dan ruwan kadan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka suga ka zuba sai ka kawo baking powder ka kasa ka ka sikirbani ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kin kai a rika shin abun kwan sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa ka atankada daman ka dame ta kana damiya damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika laulaya shi akan hoihoi yayi zanan hoihoi in kana so kuma sai ka mulmula shi ka dora shi ka rinka yanka shi har lokai mai yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi zaka yi sai soyawa in an zo soyawa kuma ai mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soyawa ba a sa wuta diya kamar mai in yayi zahi za a jaye icce kenan zai suya mai kyau ba ya kone ba kuma cikin bai dahu ba zai suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma zaka yi hallo sai ka rage wutai sai kai suya mai kyau to a ci wannan lahiya jama'a
to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice
yawa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu ni dan saboda kullun yaro na in za yi makaranta shi nake kulla mishi ba suga kuma gashi bai sha ba mai
mai
gida ma za a bashi insha Allah to
To masu saurare abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatarwa Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya
Maza da mata yau sai ku yi duwa